بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ونن يمتشي، بركة مدى تاكسة دواء ونن مثلا شين على محمد إنجمي وند يكي قرم يدبري a jihar Borno. A wannan haduwa tamu ta ranar Juma'a 6 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1429, wanda kuma yazo daidai da 5 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008, inda muke cikin tafsirin surat Yunus. A jiya mun kwana akan aya ta 94, za mu kuma fara ta kan wannan aya din, saboda mun karasa bayanin ta ba, lokaci yayi mana halinsa. Amma kafin mu karanta ayar da za mu fassara, akwai tambaya ɗaya da za mu ansa a gurguje. Wani ya rubuto yake cewa Ibn Arabi da muke magana akan sa jiya, shin Ibn Arabi ake cewa ko Ibn al-Arabi? Akwai alif da lam a sunansa ko babu alif da lam? To, a duk wanda ya saurara a jiya, ina cewa Ibn Arabi. Akwai Ibn Arabi, akwai Ibn al-Arabi, akwai Ibn al-Arabi da alif da lam, akwai nakira, akwai ma'arifa. To, shi wanda muke ta magana a kansa da wanda muke faɗar irin aƙidojinsa miyagu, shine Ibn Arabi din, ba Ibn al-Arabi ba. Ibn Arabi shine muke magana a kansa, shine wanda yake daga baya. Ibn al-Arabi ya riga shi abin nan rayuwa a duniya, kuma shi wannan ba maliki ne, mutumin Falastin ne, mutumin Qurtuba ne, mutumin Andalus, mutumin Qurtuba. Shine mai littafin a tafsirin Al-Qur'ani, sannan shi ne kuma wanda yake da littafin Al-Qabas, sharhin Muwatta Malik Ibn Anas. Yana da daidai littattafai daban-daban. Wannan shi ne Ibn al-Arabi, malami wanda yawanci a littattafai na ilimi akan ambaci sunansa. Ibn Arabi kuma in ka ji sunansa yawanci sai a littattafan sufanci, saman tasawuf, a nan sunansa yake zuwa saboda kwarewarsa a wannan janibin. Da haka Ibn Arabi muke magana, ba Ibn al-Arabi ba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.
نعم، الله مدعوكتين سلكية شيء. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، to idan ka kasance cikin shakka game da abinda muka saukar maka, fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik, sai ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka. Laqad ja'aka alhaqqu, haqiqa gaskiya ta zo maka, min rabbika daga ubangijinka, fala takunanna min almumtari, don haka kada ka zama cikin masu shakka. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، kada ka zamo daga cikin waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah fatakuna minal khasirin, sai ka zamo daga cikin masu hasara. A jiya mun ce wannan ayoyi da zamu karanta suna yin ta'liqi ne ga abin da ya gabata a surar gaba daya, bayan Allah madaukakin sarki ya gama kawo ko shubuhohi na ainihin mushrikai da amsa a kansu, ya kuma kawo mana kisoshin wasu daga cikin annabawa, annabi Nuhu da annabi Musa alaihi salam, sai kuma Allah madaukakin sarki ke ta'liqi akan kissar gaba daya, kisoshin gaba daya. Yake cewa annabin sa sallallahu alaihi wasallama, fa in kunta fi shakkin, idan ka kasance cikin shakka. Muka ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama baya shakkar abinda Allah madaukakin sarki ya saukar masa, sai dai wani lokaci Allah madaukakin sarki yakan yi irin wannan uslubi din a Qur'ani domin a nuna wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama girman maganar da ake yi masa. Idan aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama maganar, wato maganar aka fuskantar da ita gare shi sallallahu alaihi wasallama, waɗanda suke al'ummarsa za su ga girmanta. Duk lokacin da ka fuskantar da magana zuwa ga wani babba, to na ƙasa da shi zai ga girman maganar. To saboda Allah madaukakin sarki yana yin wannan, muka ce kamar yanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama, la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Lalle tabbaci haƙiƙa idan kai shirka, la yahbatanna amaluka, lalle tabbaci haƙiƙa aikinka zai rushe kuma za ka kasance daga cikin hasararru. Babu ko shakka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba zai yi shirka ba. To amma akwai bayani, akwai gargaɗi ga waɗanda suke al'ummarsa cewa idan suka yi shirka aikinsu zai rushe, domin gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk matsayinsa, gashi abinda Allah ya faɗa masa, duk matsayinsa a gurin Allah, Allah ya ce da shi idan ya yi shirka aikinsu zai rushe. To kai da kake wani da na ƙasa a cikin al'ummarsa za ka fi ganin girman maganar. To shi ne wasu malamai suka ce a irin wannan uslubin ne Allah ya yi a nan, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka, in har kana shakkar abinda na aiko maka, ko kuma a kai kana cikin masu shakka waɗanda suke tantama, suke kai kawo wajen su gaskata abinda Allah ya baka, fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik, to ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka. A nan Allah madaukakin sarki yana gaya masa a bisa wannan fassara, ya tambayi waɗanda suke ahlul kitabi za su zama hujja akan gaskiyar abinda Allah ya bashi. Mun ce Allah madaukakin sarki ya umarci a tambayi ahlul kitabi akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama, duk da cewa a hankalce zaka iya cewa ai za su iya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama, tunda dai ba su yi imani da shi ba, tunda dai har suna yakin sa, to babu shakka za su iya tambaye su su ƙaryata shi. Muka ce a idan Allah ya ce a tambayi wane su ba da shahada, ana nufin adalan cikinsu, waɗanda suke masu insafi a cikinsu, kuma kowa ya san cewa akwai waɗanda suka yi imani daga cikin ahlul kitabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama, irin su Abdullahi ibn Salam da jama'arsa. Babu shakka waɗannan idan aka ce a tambaye su bisa ga abinda suka karanta a cikin at-taura ko injila na sifar annabi sallallahu alaihi wasallama, za su fito da sifar sa karara, za su bayyana wannan, domin Allah ya faɗa mana cewa akwai sifar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin abinda Allah ya saukar na at-taura da injila, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil, waɗanda suka yi imani ko suke bin annabi wanda yake al'ummiyyi, baya rubutu baya karatu, allazi yajidunahu, wanda suke samun bayaninsa, maktuban indahum fi at-taurati wal injil, yana nan an rubuta a wajensu cikin at-taura da kuma cikin injila. Saboda haka sun san akwai wannan sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallama, za su yi bayani. Ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da Allah ya saukar da wannan aya yayi shelarta, kowa ya ji abinda Allah yake gaya masa, fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik, ya kasance kuma babu wani wanda yake makarancin littafi da ya fito ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama, duk da hirsinsu da matsanancin kwaɗayinsu na suga sun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama, amma ko ba a samu wani ya fito ya ƙaryata shi ba. Kaga ita ma wannan gudar aya ce, gudar shaida ce da take nuna cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama akan gaskiya yake. Allah ya ce masa laqad ja'aka al-haqqu min rabbika, to haqiqa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka. Wannan jumla ita ma za ta ƙara tabbatar maka da cewa wannan magana da Allah ya yi ba wai yana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita kai tsaye bane, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa gaskiya ta zo masa daga Ubangijinsa. Waɗanda suke tantama, suke inkari, su suke buƙatar a gaya musu haka. Shi yasa Allah ma ya kawo da lamun tawkid da qad litahqiq la qad ja'aka alhaq min rabbik, domin ya nuna maka cewa ana magana da waɗanda suke shakka din ne, ana magana da waɗanda suke inkarin ne. Shi yasa aka zo da mu'akkidat, abubuwan ƙarfafa magana, domin a ƙara kawar musu da wannan inkarin da suke yi. Allah ya ce laqad ja'aka alhaq min rabbik, haƙiƙa gaskiya ta zo maka daga Ubangijinka. Fala takunanna minal mumtarin, kada ka zamo daga cikin masu shakka. Akwai bambanci tsakanin ash-shakku da al-imtira a lugar Larabci. Idan aka ce ash-shakku shine at-taraddud baina shay'ain, at-taraddud baina ihtimalain, kana kai kawo tsakanin ihtimali guda biyu saboda wata shubha, wato ka samu wani rikicewa, ka samu wani rudu, abin nan haka yake ko ba haka yake ba, kana kai kawo ka yadda ko kakka yadda saboda shubhar da take wa kwakwalwarka, wannan shi ake cewa shakka. Al-imtira kuma at-taraddud baina shay'ain bila shubha, to ya dinga taraddudi yana kai kawo ya karba abu ko kai ya karba tare da cewa babu wata shubha, babu wata shubhar da take a zuƙa kwakwalwarsa wacce ta hada shi karba. To Allah madaukakin sarki ya gaya masa idan akwai mai shakka, to a kafa masa hujja dan a kawar masa da wannan shakkar, wanda kuma shakka ta kawu gabarinsa ya zama na baya da shakka, to kada kuma ya zama cikin mumtarina waɗanda kuma suke kai kawo ba tare da shubha ba. An gane ko? Farko aka yi maganar shakka, sannan aka yi maganar imtira, wato wanda yake da shakka to a kawar masa da shakka ta hanyar tabbatar masa da hujja. Fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli, to idan aka kawar masa da shubhar da take kwakwalwarsa ya kamata ya yi imani ya sadu da ya karba abin da an gaya masa, kada ya zama kuma cikin al-mumtarina waɗanda suke kai kawo ba tare da shubha ba. An gane ko? Sannan Allah ya ce wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayatillah fatakuna minal khasirin, kada nan kuma lalle haƙiƙa kada ka kasance cikin waɗanda suke ƙaryatawa da ayoyin Allah. To shi ne wannan mataki na uku, mataki na farko matakin shakka, mataki na imtira, sai kuma mataki na takzib. Mataki na takzib shi ne bayan duk ka gama gane komai, to yanzu ba batun kai kawo ake ba, kawai ka fito ƙarara ka ce kai baka yadda ba, ƙarya ake yi. To kaga sai Allah ya ce to kuma kada ka zamo daga cikin waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu. Bayan an gama musu bayani, an kawar musu da shubha, an kawo musu da taraddudi, to sai kuma su fito su ƙaryata. Haka akwai waɗanda suna shakka, akwai waɗanda bayan an kawo musu da shakka suna kai kawo, akwai kuma waɗanda ƙarara sun fito sun ƙaryata. To kada ka zama ɗaya daga cikin waɗannan kashe-kashen mutane guda uku, la min ash-shakina wa la min al-mumtarina wa la min al-mukazzibi. To kasancewar al-mukazzibu shine wanda ya fito ƙarara ya nuna yake shi da yadda yake ya ƙarƙariya, sai Ubangiji ya ce fatakuna min al-khasirin, sai ka zamo daga cikin hasararru. Waɗanda suke ƙaryata Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suke faɗa da gaskiya babu shakka, waɗannan suna cikin tababbu, suna cikin hasararru. Allah ya ce innal ladina Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, lalle waɗanda kalmar Ubangijinka ta cancanta a kansu, ta tabbata a kansu, la yu'minuna ba za su yi imani ba. Walau ja'atuhum kullu ayatin, ko da kowace irin aya, kowace irin hujja za ta zo musu, ba za su yi imani ba. Hatta yarawul azabal alim, har sai lokacin da suka ga azaba mai tsanani suka ganta gadangadan ra'ayin ayi. To Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri a cikin al'ummarsa, akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya rubuta musu rabo za su yi imani da shi, akwai kuma waɗanda Allah madaukakin sarki bai rubuta musu raban za su yi imani da shi ba. Haka Ubangiji ya riga ya hukunta tun fil azal, kowane ɗan adam Allah madaukakin sarki ya bashi kunya, ya bashi dama, ya bashi kudura, ya bashi ikhtiyari da mashi'a, sai ya zaɓi abin da yake daidai ko ya zaɓi abin da yake ba daidai ba. Liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Ubangiji ya ba wa mutum wannan dama sai ya zaɓi abin da yake shi ne gaskiya, domin ya wadata shi da hankali, bai cire masa hankali ba. Duk wanda aka cire wa hankali to an ɗauke masa alƙalami. Don haka Ubangiji ya ba shi al-isti'dadat wal mawahib, damammaki wanda za su ba shi ikon ya gane abin da ake gaya masa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. To wasu sun yi amfani da wannan damar da Allah ya ba su, saboda haka sun gane abin da yake gaskiya sun bi shi. Wasu kuma gaba ɗaya sun aje wannan damar, sun dankwafe ta, sun ki amfani da hankalinsu, don haka sun kasa gane abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar na gaskiya. Kuma Allah maɗaukakin sarki yana tasliyar Annabi sallallahu alaihi wasallama da kwantar masa da hankali, yana nuna masa kissoshin Annabi Musa da Annabi Nuhu alaihi salam. Ba masa kissar Annabi Nuhu alaihi salam daga cikin mutanensa akwai wanda suka yi imani, wanda su ne ƴan kaɗan, ma amana ma'ahu illa qalil, ƴan kaɗan ne suka yi imani da shi. Haka nan cikin mutanen Annabi Musa su ma ƴan kaɗan ne suka yi imani da shi, babu waɗanda suka yi imani da shi sai ƴan zurriya daga cikin mutanensa, sai ƴan shabab samari, sai wannan sahara da suka yi imani bayan sun ga mu'jizar Annabi Musa alaihi salam wanda tafi ƙarfinsu. To don haka shi Allah yana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kada ya damu, sunnar Ubangiji haka ta gudana. A cikin bayansa akwai waɗanda ya hukunta musu da sa'ada, akwai kuma wanda ya hukunta musu shaqawa. Waɗanda aka hukunta musu shaqawa, duk iya bayaninka babu yadda za a yi ainihin su karɓi gaskiya, duk yadda ka kai da bayani. Innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna, waɗannan da kalmar Ubangijinka ta riga ta gaskata a kansu, Ubangiji ya riga ya rubuta ya musu tambari cewa su ba ƴan aljanna ba ne, su ƴan wuta ne. To waɗanda duk yadda ka kai ga ainihin bayani, ga gargaɗi, ga tsoratarwa, wannan ba zai sa su ji komai a tare da su ba. Kamar yadda Allah ya ce wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun, ayoyi da gargaɗi da masu gargaɗi, wannan ba za su wadatar da mutanen da ba za su yi imani ba. Wa in yaraw ayatan yu'ridu anha wa yaqulu sihrun mustamir, duk sanda za su ga aya, wata hujja, wata mu'jiza, wani gudan dalili da yake nuna gaskiyarka, to za su kawar da kai su ce ai wannan ba tsafi ne. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin, babu wata aya, babu wata mu'jiza, babu wani dalili da zai zo musu daga Allah, face sun kasance masu kawar da kai daga wannan. Kamar yadda Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun, ayoyi da dama waɗanda suke gani, mu'jizozi da dama waɗanda suke gani a sama da ƙasa, suna ta wucewa ta kan waɗannan mu'jizozin, amma ko ba za su yi imani ba. Haka Allah maɗaukakin sarki ya hukunta, innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adhabun 'azim, waɗanda suka kafirta ba za su yi imani ba. Sawa'un 'alayhim, daidai ne a wajen su, a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kai musu gargadi ko baka yi musu gargadi ba, ba za su yi imani ba. Kuma wannan shine abinda Annabi Musa alaihi salam ya faɗa, yace a cikin addu'ar da yayi, yake cewa rabbana tsmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai tsanani. To kana da koyi da Annabi Musa, yadda shi ma Annabi Musa ya fahimci haka, mutanensa akwai wanda za su yi imani, akwai wanda ba za su yi imani ba. To kai ma ya kamata ka koyi wannan daga cikin darasi ko kuma fa'ida da zaka samu daga kissar Annabi Musa. Allah ya ce walau ja'atkum kullu ayati, kowace irin aya za ta zo musu, kowace irin aya za ta zo musu da ita, ba za su karba ba, ba za su yi imani ba. Hatta yarawul azab al-alim, sai lokacin da suka ga azaba mai tsanani, sai lokacin da suka ga ainihin gaskiya karara, sai lokacin da mutuwa ta zo. Duk wani kafiri lokacin da mutuwa za ta zo masa, sai ya ji a jikinsa cewa eh, lalle abin da ya yi a duniya ba bisa gaskiya yake ba, lalle sai ya fahimci haka, sai ya yi nadama, sai ya yi kaicu, sai ya yi da na sani. Lokacin da mutuwa ta zo masa, kuma a lokacin wala ta hina mandami, abin da yake nadama a lokacin ba zai yi amfani ba, nadama ba za ta yi amfani ba. Walaysa at-taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wala allazina yamutuna wa hum kuffar, wanda duk mutuwa ta zo masa ya shiga gargara to tubansa ba za a karba ba kamar yanda wanda ya mutu a ranar gobe kiyama ba zai ce ya mutu yana kafiri a ranar gobe kiyama ba zai ce ainihin ya dawo musulmi ba ko ya yi imani a karbi imaninsa Allah madaukakin sarki ya ce falaula
لَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ
نعم الله يقول فلولا كانت قرية آمنت وتباب وتاء القرية واتتي إيماني فنفأها إيمانها إيمانا تيأم فانيتا إلا قوم يونس في متانا النبي يونس لما آمنوا يا عند سكي إيماني كشفنا عنهم عذاب القزي في مكيا يموت عذاب تولاك أنت في الحياة الدنيا a rayuwarsu ta duniya wa matta'nahum ila hin muka jiyar da su dadi har zuwa wani lokaci to Allah madaukakin sarki ya kawo kissar annabi Nuhu a annabi Yunus alaihi salam cikin irin wannan takaitawa domin ta dace da ta'aliqin da ake yi ta'aliqin da ake yi shine waɗanda Allah ya rubuta musu imani ba duk yadda ka kai gai musu wa'azi ba za su yi imani ba waɗanda Allah ya rubuta musu imani kuma za su yi imani din kamar yanda mutanen ƙarya annabi Yunus alaihi salam suka yi imani sun yi imani Allah ya karbi imaninsu duk da cewa annabi Yunus alaihi salam ya yi musu addu'a Allah ya halaka su idan har ba su yi imani ba suka zauna ba su yi imani da shi ba sai da suka fara ganin burbushin azaba sannan sai suka yi imani to ubangiji sai ya musu wannan baiwar ya karbi imaninsu duk da cewa sunnar ubangiji galibi duk sanda azaba ta nufo wani yace kuma a lokacin yayi imani ba za a karbi imaninsa ba amma su an karbi imaninsu sai suka zama togaciya daga ka'ida ta gaba daya daga ka'ida ta bai daya ka'ida ta halaka dukkan wata al'ummar da bata imani ba yayin da azaba ta zo mata gadangadan da rashin karban imaninta kamar yanda ba a karbi imanin ainihin Fir'auna ba lokacin da ya ganshi ya shiga ruwa lalle ya tabbata hakika ya halaka a lokacin da yayi imani Allah bai karbi imaninsa ba yace al'ana wa qad ataita qablu wa kunta minal mufsidin sai yanzu kuma alhalin ka cika rayuwarka da barna ka zama cikin mabarnata sai yanzu ne zaka yi imani ubangiji bai karbi imaninsa ba aka yi masa inkarin imanin da yayi aka nuna masa ya makaru amma ga mutanen annabi Yunus alaihi salam Allah ya karbi imaninsu annabi Yunus alaihi salam shine Yunus ibnu Matta wasu suna cewa matta din sunan mahaifiyarsa ce amma a cikin abin da yazo a cikin sahih al-bukhari matta din sunan mahaifinsa ne matta sunan mahaifinsa ne ba sunan mahaifiyarsa ba Yunus ibnu Matta Allah ya aiko shi a cikin mutanen Nainawa Nainawa gari ne a cikin lardin Mosul al-Mosul lardi ne na arewacin ƙasar Iraki arewacin ƙasar Iraki a wannan lokaci akwai ashuriyun sarakunan ashuriyun sune suke mulki a gurin kuma kun san cewa Buktanassar ya je ya yaki abin nan banu Isra'ila kamar yadda muka faɗa jiya ya yaki banu Isra'ila a Baitul Maqdis ya kwaso wasu daga cikin ribatattun yaki fursunoni daga cikin banu Isra'ila wanda suka zo nan Babila a wannan yanki na Mosul suka zauna a matsayin fursunoni kuma suka hayayyafa ma ya zama da akwai tsirarin ahlul kitabi a gurin to annabi Yunus Allah ya aiko shi cikin wannan gari na Nainawa a cikin garin Mosul a lardin Mosul cikin kasar Iraki to lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga mutanansa ya musu wa'azi kamar yadda kowane annabi yake yi wa mutanansa wa'azi kan gari suka ce ba za su yi imani da shi ba za su yarda da shi ba shine ya yi musu addu'a ya gargaɗe su cewa Allah zai saukar musu da azaba tsawon kwana 40 idan ba su yi imani ba azaba za ta cike su to sai ya kasance ba su yi imani abin nan a kwana 35 ba su yi imanin ba shi kuma a lokacin ya fita bisa fushi da fusata ganin cewa gashi kwanaki suna ta tafiya amma mutanen nan ko a cikin su har ka gaban su kawai suke yi kwana 35 ya wuce mutanen nan ba su imani ba sai ya fita a fasake وظنون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين النبي يونس فين ذنون نون فين كيفي لوك تند يفتا يبود يبرس الله مؤوك تنسى الكيامة مكسسة في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحدين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون اتو النبي يونس يا كسانشي daga cikin manzanni lokacin da ya fita ya gudu kamar yadda bawa yake gujewa ubangijinsa haka ubangiji ya sifanta gudun da yunus yayi daga alƙaryarsa iz abaqa ila al-fulk al-mashhud ya tafi jirgin ruwa wanda yake ciki an cika shi da passenger an cika shi da kaya jirgin ruwa na mutanen da alfinikiyun wanda suke zirga zirga wajen daukan mutane daga wannan yanki su kai su sham su dawo su dauki wasu su kai kaya da sauransu saboda haka sai ya shiga wannan jirgin ruwa bayan kuma jirgin ruwan ya cika ta ya abin da ya cika ya batsi da mutane da kaya Allah ya ce alfulkil mashhud an cika shi an gama lodi to ko saboda haka sai lodi yayi wa jirgin ruwa dole ne a rage wani in ba haka ba duk za a mutu to wa zuwa za a jefa a ruwa to shine kowa ya kalli kowa kaga ba wanda zai ce shi a jefa shi to shine kuma a gurin ba wanda aka yi wa kallon reni tunda da an kai wa wani kallon reni kaga shi za a jefa to haka kowa a kafe yake da kafafuwansa aka ga to kuma za a halaka ne gaba daya a ciki to sai a yi qur'a to shine aka yi qur'a sai ya kasance annabi yunus alaihi salam Qur'an na fada a kansa aka yi har sau uku kasa irin wannan karan farko da mutum ba zai amince da wuri ba aka yi na farko sai ya runtu aka yi na biyu zai runtu na uku sai to shikenan ba kuma yadda za a haka ubangiji ya yanka masa fasahaba fakana min almuzhadin muzhadin fil almaghlubin ya zama cikin wanda aka rinjaye su wura ta haukan su saboda haka sai suka jefa shi ruwa faltaqama hulutu ana jefa shi ruwa sai babban kifin nan sai ya loma da shi Allah ce faltaqamahu al-hut sai ya loma da shi zaka sai ya hade shi bai karya kashin sa ba bai tauna naman sa ba ubangiji sai ya aje shi a cikin kifi wasu ce kwana 40 wasu ce kwana 4 yayi wasu ce kwana 7 wasu ce amma dai Allah ya aje shi a cikin kifi to a wannan lokaci ya kasance cikin masu tasbihi to wannan shine abinda ubangiji yake riskar bawansa da shi yayin da ya shiga bala'i ya koma ga Allah فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون بعدين yana cikin masu tasbihi ba masu tuna Allah da yayi ta zama a cikin wannan kifin har zuwa lokacin da Allah zai tashi mutane a fito da shi daga cikin wannan to shi da yayi tasbihi Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqim daga nan sai ubangiji ya sa kifin nan ya amayo shi a gabar teku bai da lafiya domin wanda ya zauna waɗannan kwanaki a cikin kifi dole ne ya rashin lafiya amma banda shi Allah ya so shi da rai ai ba za ka rayu ba saboda sai ya abin nan fa anbatna alaihi shajaratan min yaqtin muka fitar masa da bishiya ta abin nan ta kankana domin ya samu abin da zai fake ya samu kuma abin da zai sha وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين sai muka aika shi zuwa ga mutane 100,000 ko kuma sun dara haka wato sai Allah ubangiji ya ci to ya koma cikin alƙaryar da ya baro saboda haka da yaje sai suka yi imani ubangiji ya kyale su har zuwa wani lokaci kamar yanda ya kaddara mu kowa ya karbi ransa a lokacin ajalin sa to shi da Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kai ma a cikin al'ummar ka akwai wanda wannan nahama din za ta riske shi kuma haka ta faru ai Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo fatu Makka ai kaga dukkan wasu wanda suka rage a cikin garin Makka a lokacin duk sun karbi musulunci wato da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da runduna wanda da ba su yi imani ba da karshen su gaba daya ya zo lasta'salahum tunda rindinar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da ita fathu Makka ba za su iya gaba da ita ba ba za su iya rukumawa da ita ba to amma sai Allah ya so su da rahama sai ba su tsaya sun yi turjiya ba lokacin da Annabi ya je fathu Makka kafiran Quraisha ba su yi wata turjiya ba kawai sai suka sadu da suka sallama Annabi ya ce to kada a taba kowa من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل بيته أغلق على نفسه فهو آمن ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن دو وان دي يشغى جدنسة يكله وأكاليش دو وان دي يشغى مسلاتي يفكي دي مسلاتي أكاليش دو وان دي يشغى جدنسة وقباء أبو سفيان أكاليش كاقا وانا سياسة كي تميت علوكة زي جيسي وأنجل مماشي دو وان دي يشغى جدنسة وقباء أبو سفيان أكاليش علوكة ندو سكا إيماني wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kashi shi ne abdullahi ibn khatal abdullahi ibn khatal shi wannan yaki saduda yaki sallamawa ya ci gaba da turjiya yaje ya rike astarul ka'aba a lokacin ya rike abin nan rigar ka'aba a yadda suke yi a jahiliya idan mutum yayi aika ya gudu wai kada a taba shi sai yaje ya rungume ka'aba to yana zaton har yanzu jahiliya za su yi amfani da haka sai yaje rungume ka'aba annabi yace a bakulo shi a zakulo shi a fito da shi aka fito da shi kuma aka kashe shi don ban da shi babu jinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar a garin Makka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama suka taru yace to me kuke zaton zan yi da ku me kuke tsammanin yanzu zan yi muku domin duk sun san tarihin abin da ya faru ga annabi da sahabbansa da musgunawa da keta da mugunta da suka yi masa duk sun san tarihin yanzu ga su a hannunsa da ce to me ya zaton ku zan aikata da ku ma zannukum anni fa'ilun bikum me ya tsammanin ku yanzu zan yi muku sai suka ce khairun akhun karim wa ibn akhin karim alkhairi muke tsammanin kai mana dan uwa ne kai mai karamci kuma dan uwa mai karamci sai ya ce izhabu fa antum tulqa la tasliba alaykum al yawm ku tafi duk an sake ku duk kun zama yantattu a yau babu wato ainihin tsangwama ko kuma ainihin babu tuhuma akan ku a yau saboda haka duk sai suka samu kansu a wannan lokacin kaga wannan yanayin nasu yayi kama da yanayin mutanen annabi Yunus wanda su ma ga azaba ga dangadan ta zo musu amma Allah ya karbi imaninsu to su ma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sun zama a hannunsa amma duk da haka sai ya musu afwa to wannan irin wannan afuwar ita ce ake yaba al'afu inda al-maqdira lokacin da ka kamma abokin gabanka ka cin masa ya zama na kana iya yin ko menene da shi ya zama a tafin hannunka shi kansa ya karaya ce to me kake tsammanin yanzu zai faru gare ka babu shakka idan za su fito za su furfuto yana jirin ya ga kawai me za ka yi masa sai ka ce to jika an ya taimaka to irin wannan afuwa din ita ce abin yabo ba bayan an fi karfinka ba kai afuwa an fi karfinka ba yadda za ka yi kace to na yafi bai kai yafi to na'am yafi wata yi in ka yafi din yafi wanda kai ta yi amma kuma ba abin ayaba maka bane a ce ka yafi ai inda a ce ka cin masa ne aka ga ka kyale shi shi ne za a ce eh lalle ya fi wata gaske ce amma abinda ba kai ka fi karfinka ne ba yadda za ka yi da shi in ba ka tsara tabo shi zai kara sai ka ce to kaya ce to shi ne Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace fa laula kanat qaryatun babu wata alqarya amanat da tai imani yayin da azaba ta nufo ta gadangada fana fa'aha imanuha kuma imanin da sai ya amfane ta illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus su ne waɗanda suka yi imani a lokacin kuma imanin dan ya amfane su lamma amanu kashafna anhum azab al-khizi yayin da suka yi imani sai muka yaye musu azaba ta wulakanci fil hayatid dunya a rayuwar su ta duniya to shin an yaye musu azabar rayuwar duniya ne kawai banda ta lahira ko har da ta lahira anan Allah ya ce fil hayatid dunya anan duniya kenan ta yiwu a lahira Allah ya kama su amma ayar da suke cikin suratul Saffat wanda muka karanta tana nuna an yaye musu azaban ta duniya da ta lahira an karbi imanin su domin Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa mata'nahum ila hin daga sun yi imani idan ko mutun yayi imani ubangiji har ya shaida cewa sun yi imani babu shakka wannan imanin zai sa a yaye musu azabar su yaye musu azaba ta lahira don haka mutanen annabi Yunus alaihi salam an yaye musu azaba ta duniya an yaye musu ta lahira saboda imanin su wannan shi zai nuna maka bambancin su da Fir'auna kaga shi Fir'auna kasancewar imanin sa imani ne wanda yake dan jabu sai wannan imanin bai amfane shi ba bai samu ba a yaye masa azabar ba dan ya mutu a cikin ruwa kawai Allah ya ce fa yawma nunjika bi badalika jikinka kawai za mu fitar shi ma dan ya zama aya dan ya zama dalilin cewa ka fa mutu dan banu Isra'ila sai ya cewa ba mutuwa kai ba kana tun kana bin annabi Musa da mutanen sa to dan ka zama aya za mu cire gangar jikinka mu je huta waje kowa ya ganka ga kana amma kam ya samu kubuta bai samu wannan kubutar ba an gare ku bai samu wannan kubutar ba sabanin mutanen annabi Yunus alaihi salam kasancewar imanin su na gaskiya ne su sai suka samu kubuta famatta'nahum ilahi sai muka jiyar da su dadi har zuwa wani lokaci ma'ana har lokacin da mutuwa ta zo wa kowane ɗaya daga cikin su yana daga cikin abinda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi a cikin sahih muslim da annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abu huraira annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake ba da labari lokacin da ake yana tafiya bayan yana dawowa daga abinda yana tafiya zuwa hajjinsa ta ban kwana a lokacin ya zo wani wadi wani kwazazzabo to a wannan lokacin sai yake tambaya wannan kwazazzabo ne wannan sai mutane suka ce da shi wannan kazazzabo sunan shi wadin azraq abinda ake kiransa da shi kenan sai yace ka anni anzuru ila musa habitan min at-taniyah wa lahu du'arun ila allah bit-talbiyah shi ana nuna mun kamar ga annabi musa nan ina ganin shi yana gangarowa da kan wannan dutsen yana karaji ba ya daga miryar shi da talbiya yana talabbaika allahumma labbaik kuma da karfi ana ji sannan sai ya zo wani ainihin kwazazzabo nan ma ya tambaya ya ce nan fa aka ce da shi wannan saniyatu harsha kenan wani kwazazzabo ne da yake tsakanin hanyar madina zuwa makka kusa da juhufa hanyar da za a bi a tafi sham to shi ne sai a nan ma sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya ce ka anni anzuru ila yunus ibn matta على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة يتسيقى شكمر أنا نونا من يونس ابن متى ينابسة قوة سجاة وشتكي قوسشية لاتكاد ناما عليها جبة من صوف عليه جبة من صوف ينا سنيدا الكبة تسوفي تقاش الدبوبي sannan kutamu na katihin hulba wato linzamin taguwar tata na ainihin kaba ne malamai suka ce tayo a nan allah maɗaukakin sarki ya suranta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato yana ganin sanda annabi musa da annabi yunus suka yi hajji an sunanta musu gashi yanzu kamar yadda za ka hoton bidiyo haka aka ɗauko masa rayuwar tasu ya gani gashi nan akan abin hawansa ya zo hajji wanda yana nuna maka dukkan waɗannan annabawa sun je sun yi hajji kuma Allah ya nuna masa cewa ta nan gurin suka bi gashi nan lokacin da suke kan abin hawansu wata rana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wani bayahudi ya zo gurin shi kamar yadda Abu Huraira ya rawaito yana cikin sahih al-Bukhari wani bayahudi ne a kasuwa yake arada hajarsa yake tallar hajarsa ya kasa kayansa yana talla sai wani ya zo ya masa tayin da shi kuma bai ji daɗi ba ya taya da ɗan kuɗi kaɗan sai bai hudan bai ji daɗi ba sai ya ce la wanda nisfafa musa ala albashar na rantsi da wanda ya zaɓi musa ya fifita shi akan sauran halitta akan sauran mutane ba farashin kayan kenan ba wani al'ansari mutumin Madina musulmi yana gefe a kasuwar da yaji wannan Yahudi yana wannan rantsuwar yana cewa la wallazi safa Musa ala al-bashar sai ya taso a guje yazo ya gaura ma wannan Yahudan mali ya tsinke shi da mali yace ataqulu wallazi safa Musa ala al-bashar wan nabiyyu baina azhurin haka da fada cewa Allah ya fifita Musa akan mutane alhalin manzo Allah annabi yana cikin Yahudan nan sai ya kawo ƙara gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ga abin da aka yi masa shi ba yadda zimma shi ba kafirin amana bane ba yadda ahad ba yadda alkawari da yarjejeniya na ba za a cike shi ba Annabi ya tambaya me ya faru sai ya gaya masa Annabi ya fusata shi ne yake cewa la tafaddaluni ala Musa kada ku fifita ni akan Annabi Musa alaihi hakanan yake cewa la yaqulu ahadun ana khairun min yunus al-makka kada wani yace ni ne mafi alkhairi sama da yunus dan makka malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan maganar ba yana nufin cewa waɗannan annabawa daidai da shi suke ba babu shakka annabawa Allah ya fifita wasu akan wasu tilka rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd wasu sun fi wasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine afdalul anbiya'i gaba daya shine mafificin annabawa duka to amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai yadda ba a fifita shi idan har fifitawar za ta jawo ya zama suka ga wani daga cikin annabawa haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fahimci kamar akwai tawaya ga su wadancan annabawa da aka fifita shi akan su sai ya ce to kada a saki irin wannan amma in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ai shine yake to ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba daya saboda haka shugaban annabawa ne duka amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tawalu baya san irin wannan matukar wannan din zai bayu zuwa ga tauye darajar wani annabi saboda haka annabi yace kada wani yace ana khairun min yunus al-makka musamman ma idan wani ya hararo irin abinda aka yi aka ce ya bar mutanensa a fusace wanda har Allah ya kama shi da wannan laifin wani ya ga cewa to wannan laifin ya rage darajarsa ko kuma wani shi ba annabi ba yayi kafafar cewa ya fi Yunus domin shi bai fusata ubangijinsa ba annabi ya ce to kada bawa ya faɗi haka Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
الله مدعوك في سركيتي ولو شاء ربك دا أبنجج كيا قدامه لآمن من في الأرض كلهم جميعا da waɗanda suke doron ƙasa gaba ɗayansu a tattare da sun yi imani afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin ashe yanzu kai zaka tilasta wa mutane ne har sai sun zama mu'mini wato Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama duk hirsin da kake da shi da kwaɗayi da faɗi tashin da kake kai na kaga cewa mutane sun yi imani ba fa za su yi imani da sai Allah ya so su da imani kada ka matsa wa kanka kada ka halaka kanka wajen ka ga cewa mutanenka su yi imani da Allah ka ba su nafsaka ala Allah ka ba su nafsaka Allah ya kunu mu'mini za ka kashe kanka ne dan ba su zama mu'mini ba kada wannan kwadayin naka ya sa ka wahalar da kanka domin imani da rashin yin sa wannan duk tawfiki ne daga ubangiji shi ya halitta halitta ya raba su biyu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi da ya halacci halitta ya jimki jimki ya ce ha'ula'i ilal jannati fala ubali wannan jimkin aljanna za su ba tare da na damu ba wa ha'ula'i ilal nari fala ubali wannan kuma za su tafi wuta kuma a duk cikin mutum dubu Allah ya ɗauki ɗaya shi ne ɗan aljanna 999 kuma duk ɗan wuta saboda haka kakka damu dan ba su yi imani ba ubangiji ya riga ya kaddara wannan a cikin bayansa akwai waɗanda zai toshe musu kafar gashi ya ba su ita sun ke amfani da ita to sai ubangiji ya ɗabi'i a kanta tunda sun ki amfani da ita sai ya zare musu wannan damar da ya ba su, saboda haka sai su yi ta tafiya cikin bankaura da harmagaga da harigido, ba za su yi imani ba. Da ce walau sha'a rabbuka, da ubangijinka ya so, na amana man fil ardi kulluhum jami'a, wannan mashi'a ce kauniya qadariya, mashi'a iri biyu ce, akwai mashi'a kauniya, akwai mashi'a shar'iyya, mashi'a kauniya qadariya, akwai kuma mashi'a shar'iyya, akwai abinda ubangiji ya kaddara shi yake san shi, yana san abun in ka yi shi zai baka lada, wannan mashi'a ce shar'iyya. Akwai abinda ubangiji ya kaddara shi ya so abin ya auku amma ba tare da ya yarda da abin ba, wannan mashi'a ce qadariya. To ba a hujja da mashi'a qadariya ga ubangiji, kamar yanda kafirai suka yi walau sha Allahu ma walau shi walau shi walau sha rabbuk walau ba walau sha Allahu ma ashraku ba walau sha Allahu ma abadnahu, da ubangiji ya so ba za mu bautawa abinda muke bautawa ba, walau sha Allahu ma ashrakna, da ubangiji ya so da ba mu yi shirka ba. Kaga nan mashi'a qadariya suke ima suke hujja da ita, ba mashi'a kauniya ba, ba a hujja da mashi'a qadariya. Ubangiji ya so abu, to idan abun ya faru kuma ya zama na yana daga cikin abin da Allah ya yarda da shi, to wannan abun shi ake hujja da shi. Amma abin da ubangiji baya san shi, kamar yadda yake wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tu'minu yardahu lakum, ubangiji ba zai taba yarda wa bayansa kafirci ba. In kuka yi imani ubangiji zai yarda da imanin, ubangiji ba zai yarda da kafirci ba amma zai yarda da imani. To za ka yi kokarin ka tabbatar da mashi'a shar'iyya ne a rayuwarka, ba mashi'a qadariya ba, ba mashi'a qadariya ba. Saboda haka ubangiji yana san abu ya wakana, idan ya wakana kuma ya kasance cikin muradin Allah ne, to wannan mashi'a ce qadariya kauniya. Idan abin da ya wakana din ya kasance ba cikin muradin Allah bane, ba abin da Allah yake nufi bane, wannan mashi'a ce qadariya kauniya ba shar'iyya ba. Misali zan yi muku domin matso muku abin kurkusa yadda za ku fahimci bambanci tsakanin mashi'a qadariya da mashi'a kauniya. Allah madaukakin sarki ya so imanin sayyidina Abu Bakar, ya so sayyidina Abu Bakar ya yi imani, domin imani wani abu ne da yake so. Ko sayyidina Abu Bakar ya yi imani kuma ya karɓi da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga wannan mashi'a ce shar'iyya kuma me kauniya qadariya. Mashi'a ce shar'iyya saboda imanin naman Allah yana san shi, kuma qadariya ce saboda ta kasance, domin aka ce qadariya abinda ya wakana din. An gane ko? Qadariya din nan za ta zama Allah yana so, za ta zama Allah baya so. To amma imanin Abu Bakar abu ne da Allah yake so, kuma ya wakana. Kaga mashi'a ce shar'iyya, sannan kuma qadariya saboda ta wakana. An fahimta ko? Ubangiji ya kaddara wakalarsa kuma ta wakana. Kamar imanin Abu Jahal, imanin Abu Jahal ba kafirci ba, imanin Abu Jahal mashi'a ce kau shar'iyya. Ubangiji ya rasan Abu Jahal ya yi imani ko baya so? Yana so, amma ya yi imanin bai yi imani ba. Kaga mashi'a ce shar'iyya ghairu qadariyya, ghairu kauniyya, saboda bai yi imanin ba. An fahimta ko? Imani dangane da Abu Jahal mashi'a ce shar'iyya, ubangiji ya so shi da ya yi imanin, amma kuma bai yi ba. Kaga sai ta zama, sai rashin imanin sai zama mashi'a qadariyya. Kafircin Abu Jahal, kafircin Abu Jahal mashi'a ce wacce ce? Mashi'a kauniya qadariyya, shar'iyya ce? Ba shar'iyya ba ce. Kufru Abi Bakar, kufru Abi Bakar mashi'a ce wacce? Ba shar'iyya ba, ba qadariyya ba. Ba shar'iyya ba ce, ba kuma qadariyya ba. Saboda haka idan ubangiji ya kaddara wa mutum imani ya yi imani, to ya zo da mashi'a shar'iyya kuma qadariyya. Idan mutum ya kaddara wa mutum imani, mutum ya so, Allah ya so mutum da imani kuma bai yi imanin ba, kaga mashi'a ce shar'iyya ba qadariyya ba. Idan mutum ya yi kafirci, ubangiji ya kaddara yi kafirci, ya kafirci, kaga mashi'a ce qadariyya ba shar'iyya ba. An gane ko? Allah ce walau sha'a rabbuka, da ubangijinka ya so. Law malamai suna ce harfun tina illim tina, abubuwa guda biyu ne ubangiji ya jera, ɗaya bai wakana ba, saboda ɗayan ma bai wakana ba. A nan imanin mutanen duniya gaba ɗaya bai wakana ba, saboda mashi'ar ubangiji ba ta zartu a nan ba. An gane ko? Limtina'i mashi'atillah lam yu'min man fil ardi kulluhum jami'a. Saboda ubangiji bai so hakan ba, da ya so hakan da ya kasance. Walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida, da ubangiji ya so da ya sanya mutane duk su zama akan addini guda ɗaya. Amma wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومن جي ياسو دا جس متانيس يسوال دنجا من الدين لا فأما باحك يسوبا بازا سبوشي ما سنا تسا قاوا سيوالا دا ومن جي يجك أي سوزينونا مستفرك. ولذلك خلقهم كما بيسا دا هكا ومن جي يهلك يسو يهلك يسوال أن يسي أموتني ولا أن يرأى الجنمي. وتمت كلمة ربك كلمر ومن جي كتارق أتاتك na cewa sai ya cika jahannama da mutane da aljanu gaba daya. Saboda haka ubangiji ya riga ya abin nan. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa la, ku yi aiki kowane ne domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu shuba, suka ce to ya rasulullahi idan ubangiji ya riga ya rubuta ko dan aljanna ya rubuta dan wuta, dan me zamu ci gaba da aiki? Kenan kowa sai zauna, in dan wutan ne dan wutan ne, da aljanna da aljanna ne, me yasa? Falima al'amalu ya rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce i'malu, ku yi aiki. Fa kullu muyassarun lima khuliqa la, kowane ne za a hore masa irin aikin da aka halicce shi saboda shi. Wato in Allah ya halicce ka saboda aikin aljanna, sai ya hore maka aikin aljanna, sai ka ganka duk inda ake aikin yan aljanna kana ciki. In kuma ubangiji Allah ya yi dan wuta ne, sai ya hore masa aikin yan wuta. Saboda haka ku je ku yi aiki. Kai yanzu dan menene za ka yanke hukunci cewa kai dan wuta ne ka yi aiki? Dan me ba za ka yanke hukunci cewa kai dan aljanna ba ne ka yi aikin? Saboda haka ba a hujja da kaddara. Mutane sukan yi hujja da kaddara dan san zuciya kawai, amma abin da ya shafi maslaha sai ai baya hujja da kaddara. Duk wanda ya shiga kasuwa aka zalunce shi, baya hujja da kaddara, kawai ce ai kaddara ce ba komai. A'a, sai ka ji shi yana gunaguni yana mita. Ai an cuce ni, kaɗuwa da ya cuce ni, an mumfa wannan. Ba zai yi hujja da ƙaddara ba a nan, saboda maslaha ta ce. Wasu suna aikata saƙo, sun an ce su daina, sai su ce in Allah ya yi za mu daina, za mu daina. Sai ya maka hujja da ƙaddara. Wai ubangiji ne ya so shi da haka. In ya so shi ba zai daina, sai ya daina. Amma da za ka tsinke shi da mari. In ya yi magana ka ce ƙaddara ce. Ubangiji dai kaddara in mare ka, wallahi ba zai yadda ba. Ba zai yadda ba. Ya ce to ni ma ba za su tsinke ka da marar, Allah ne ya kaddara. Kaga abin da ya shafi maslahata ba zai yi hujja da kaddara ba. Amma abin da ya shafi addini zai yi hujja da kaddara. Wa a hujja da kaddara akan abin da ya shafi, abin da ake so ka yi fafutuka ka riƙe mashi'a shar'iyya ba, mashi'a kadariyya ba. Allah ce walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Da ubangijinka ya so, da waɗanda suke doron ƙasa gaba ɗaya sun yi imani. To amma abin ba a hannunka yake ba. Ubangiji ba haka ya so ba. Ya so ya samar da ɗan wuta, ya so ya samar da ɗan aljanna. Walau sha Allahu ma ashraku, da ubangiji ya so da ba su yi shirka ba. Walau shi'na la ataina kulla nafsin hudaha, da mun ga dama kowace rai da mun ba ta shiriyarta. Walau sha Allahu la jama'ahum 'ala al-huda, da ubangiji ya so da ya tara mutane gaba daya akan shiriya. Duba Allah ya ce da amana man fil ardi kulluhum jami'a. Man din nan tana nuna tana nufin umumi, duk sanda man ta zo tana nufin kowa da kowa zai shiga ciki in ba an yi togaciya ba. Allah ya ce man fil ardi, kaga duk wanda suke doron kasa sun shiga. Sai kuma Allah ya akkada umumin nan da cewa kulluhum, dan kakka dauka al-umumul urfi ne, ba wai ana nufin umumi din ba. Sai Allah ya kawo kullu dan a cire maka wannan ihtimalin. Sannan kuma sai Allah ya ce jami'a. Me ake nufi da jami'a? Kullu bata isa ba. Wato da Allah ya so duk waɗanda suke duniya a lokaci guda majmu'una gaba ɗaya sun zo su yi sananta, ba ma wai ɗaya bayan ɗaya ba. An gane ko? Jami'a ɗin tana nufin a dunƙule gaba ɗaya, sai ka ga ko ina kawai musuluncin ake in Allah ya ga dama sai ya haka a waye gari ka ji ko ina a duniya kawai kowa musulmi ne kudurar ubangiji ta kai ta yi haka amma ubangiji ya sanya duniya darul ibtila ne gida ne na jarrabawa don a gane ayyukum ahsanu amala waye zai fi kyautata aikinsa don haka sai ba a hukunta ku yi imani gaba ɗaya ba illa iyaka dai an sha ta layi guda biyu ga layin da za ka bi ya kai ka aljanna ga wannan layin kuma in ka bi shi zai kai ka har jahannama to idan mutum ya kama layin aljanna babu shakka zai samu aljanna wanda kuma ya kama layin jahannama babu yadda za ka yi da shi sai ya faɗa cikin jahannama ba yadda za ka yi da shi domin layin sai ya kama shi yasa ya ce afa anta tukrihu an-nasa ashe kai za ka tilasta mutane hatta yakunu mu'minina har sai sun zama mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya tilasta kowa ba abinda Allah ya dora masa in alayka illa al-bala kai dai ka isar da sako lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilasta musu bane ba mai ainihin matsa musu bane sai sun yi imani imani wannan yin sa ta hidayah ta tawfiqi wannan a wajen ubangiji take innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha ba ka iya ainihin shiryar da wanda kake so ubangiji shi yake shiryar da wanda ya ga dama inda a ce yadda kake so ne kowa ya imani to amma abin ba a hannunka yake ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai mallaki hidayah ta tawfiqi ba ya mallaki hidayah ta bayani ya mallaki hidayah ta ainihin da'awa innaka la tahdi ila siratal mustaqim kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici shiryar wadda Allah yake nufi a wannan ayar shine bayani ka gaya wa mutane gaskiya ka gaya musu ga abinda Allah yake so ga wanda baya so wannan ka mallaki wannan kuma aiki ne na kowane annabi wa likulli qaumin hat kowace al'umma Allah ya aika mata mai shiryar da ita irin wannan shiryar ta bayani amma shiryar ta tawfiqi ba a hannunka take ba wannan tana hannun Allah shi kadai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ubangiji shine wanda yake shiryar da wanda yaso in ubangiji yaso ya fitini mutane ba yadda zaka yi wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a wanda Allah ya nufi ya fitine shi to babu kuma abinda zaka mallaka masa a gurin Allah in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wanda duk ubangiji ya fitar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi in duk yadda zaka nuna kudayenka na su shiriya ba za su shiriya ba wannan aya in ka kula yabo Allah yake yi wa annabinsa ba zarginsa yake yi ba yana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da tsabar kudayen alkhairi yana tsabar kudayen alkhairi ga mutanen za su kamar ya kashe kansa akan ya ga cewa sun yi imani Allah ya ce sassauta wa kansa abin ba a hannunsa yake ba ya ce wa ma kana li nafsin an tu'mina
illa bi'idhnillah وَيَجْعَلُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ
الله مدعوكين سركي يا جماعه مسا قائله تا غبا ديا تا باي ديا وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله باتا بايوا غا وتري تي ايماني سي دا اذن الله ويجعل الرجز على الذين لا يعقلون هو ubangiji yakan sanya datti da kazanta na bata akan wadanda suke la yaquluna ba sa hankalta ashe kaga abun du gaba daya aiki ne da hankali wanda ya aiki da kwanyarsa da damarsa da Allah ya bashi to sai ya gane shiriya wanda bai yi aiki da kwakwalwarsa ba ya watsar da wannan damar da Allah ya bashi ne ya yi tunani sai ita zama a cikin bata ashe ubangiji ba ya toshe musu hanyar bata din ba ya toshe musu hanyar shiriya din ba kada a zaci cewa ubangiji ne ya shiga gabansu ya hana su shiriya ya toshe musu hanyar shiriya a'a ya musu guzurin abinda za su yi amfani da shi su shirye shi ne hankali amma sai ba su yi amfani da hankalin ba to sai ubangiji ya sanya musu datti a kansu saboda sun yi watsar da hankalin yace waya ja'alu rissa ala allazina la ya'kulu ubangiji ya sanya datti na bata da kangarewa akan waɗannan da ba sa yi da ba sa aiki da hankalin su shi yasa a lahira ai suke da nata qalu law kunna nasma'u aw na'qilu na kunna fi ashabi sayyid da mun tsaya mun saurara mun tsaya mun yi aiki da hankalin mu ba mu zama cikin yan wuta ba fa atarafu bi dhanbihim fa suhqan li ashabi sayyid a lokacin suke ikrari da zanubin su mai amfani ikrarin suhqan li ashabi sayyid dan wuta sun yi nesa da albarka, sun yi nesa da rahama ta Ubangiji, tar da yan wuta. Saboda haka Ubangiji a cikin wannan aya ta ƙarshe yake nuna mana cewa toshe hanyar sun suka fara toshewa kansu hanya, domin Allah ya ba su gudurin hankali ba su yi aiki da shi ba. Allah ya nuna musu hujjojinsa karara, amma ba su ɗauke su a bakin komai ba. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce babu ikon binta, ya nuna mana ƙarya da taɓewa, ya babu ikon kauce mata. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.